أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد درس يو ديغا باتا نفرقو الهمسكين انغو مغوتن جون هجرة ميلادية دبو بيو دا غوما mun kawo bayanin burhanul imkan wanda shike mafi karfin hujja domin tabbatar da samuwar ubangiji sai kuma yanzu zamu zo da burhanul huduth wanda yake shine muka ce dalili mai sauki domin tabbatar da samuwar ubangiji wannan dalili mai sauki domin tabbatar da samuwar ubangiji ana ce mishi burhanul huduth burhanul huduth a cikin sauki yana so ya ce mana ne dukkan wani abu da muka ga ya samu a wannan duniya to akwai wanda ya samar da shi burhanun nazm dalilin tsari yana ce dukkan tsari akwai wanda ya tsara shi burhanul imkan yana gaya mana samuwa imma wajibi a same ta imma ba wajibi ba amma wannan yana ce mana dukkan fararre me fararre fararre shine abinda aka gaye shi da rashi idan mun kula zamu ga burhanun nazm yayi maganar samammu ne ababan halitta wannan ma burhan din shi ma yana maganar samammu ne ababan halitta amma burhanul imkan yayi maganar samammu ne gaba daya imma meyin halitta da abubuwan yin halitta shi yasa yafi su karfi burhanul imkan shi sa muka kira shi gadar jirgin kasa ta karfi railway muka kira shi teku mai girman abin nan gaske saboda yana tabbatar mana da samuwa dukkanin ta ne gaba daya to wannan yana cewa dukkan abin da yake fararre farar da shi ake kuma wannan hakan a cikin kalmar fararre akwai mai akwai cewa an farar da shi a ciki tabuya domin hankali ba zai taba yarda a ce ga wani abu ba ya faru ha kawai da sudufa shi yasa falsafa ta lalata sudufa cewa ittifakan ne wato bisa ittifaki ne sai gashi babu wani dalili kawai sai faru shi yasa Allama tabatubai a game da ittifaki yi bayani kamar yadda ya gabata gun sadul mutaallihin cewa babu ittifaqi a samu la ittifaqa fil wujud abinda mutane suke cewa ittifaqi sun rike abinda yake ba dalili ba a matsayin dalili ne kawai mutumin da yake haka rijiya domin ya samu ruwa yake cewa sai yake ta haka sai ya samu zinare sai mutane su ce kaga ya samu wannan bisa ittifaqan sai gashi tega shi ya samu zinari alhalin hakar da yayi tunda zinari ne a wurin wannan zinarin da zai cimma kuma wannan zinarin zai samu so da haka dalili na cewa dole ya samu wannan zinarin shine haka idan yi haka shardan haka suka cika ga karfin haka da yake da shi ga abun haka ga rami ya kai miqdarin da yake daidai wajen zinari zai ga zinari ba ina son fadada mana magana bane kan abin da ya shafi ittifaqi da yadda malaman falsafa suka yi ba da amsa kan shi amma ina so in ba mu bayani ne kan cewa bayan da za a yi wani abu ya faru ittifaqan babu wani dalili da ya yi shi duk farar ya farar da shi ake akwai mai farar da shi kamar yadda wancan dalili na farko yake cewa duk tsari akwai wanda ya tsara shi haka wannan dalili yake cewa duk fararre akwai wanda ya farar da shi wannan dalili ne mai sauki mun ba da misali kwanaki da sawu na tayan mota wanda yake nan mota ta wuce idan sawun mutum ne nan na mutum ya wuce idan sawun rakumi ne nan na sawun rakumi ya wuce dan haka bayan da za a yi sawu ya farar da kansa dole akwai wanda ya farar shi haka ma sauran abubuwan da suke faruwa hatta da rikici da kai rikici za mu ga cewa rikicin nan farar da shi akai akwai illar da ta sa ya faru to saboda haka sai muke cewa to tunda akwai wanda ya farar da shi lalle dole ya zama to wani abu ne wanda yake shi ba fararre bane mu duba mu ga abin da wannan dalili yake so ya ce idan duk duniya fararre ya ce dukkan halittun da muke da alaka da su faru ne to dole su gangaro daga wani abu wanda yake shi me ba fararre bane wannan hankali yana hukunci da wannan dalilin mu na farko mukaddima ta farko wato gani yake ne gani yake tabbatar da ita da tajriba amma wannan mukaddima ta biyu hankali ne yake tabbatar da ita dalili na farko shine me duniya akwai fararriya ce muna iya tabbatar da farar duniya da canje-canje da rauni da take samu da sabanin abubuwa da suke faruwa raunin nan yana iya zamantuwa juz'i wato karami na far na mutum daya ko kuma kulli na duka dukkan halittu muna ganin yanda suke so da kace muke tabbatar da faruwar ta wannan mutane fararru ne muna ganin sun faru sun wuce sun faru sun wuce sai muka tabbatar da duniyar ma da haka yake fararre ne kuma zai wuce idan daidaikun sa ya kasance haka ne sifar sa to dukkan sa kenan ya zamanto haka ne sifar sa sai zamanto wannan mutum da yake faruwa ya kare wannan gida da yake faruwa ya kare wannan tarihi na al'ummu daban-daban da yake faruwa ya kare ya wuce majmu'an gaba ɗayan samuwa to wannan duniyoyi haka take sifar ta ce haka to tunda mun ga sifofin su haka yake suna faruwa su kare suna tafiya su wuce to lalle kenan dole ya kasance akwai wanda shine yake su yake juya wannan al'amura nasu wanda shi ba fararre bane domin da ya kasance fararre da ya bukaci mai farowa shi ma wannan da ya farar da shi fa da fararre ne da ya bukaci mai farar da shi idan ba a kai an take zuwa ga wanda shi ne ya farar da komai ba wanda dukkan samuwa ta take zuwa gare shi wanda dukkan samuwa ta jingina zuwa gare shi wanda shi ne yake farowa shi ba farar da shi ba to ba zai yi ba a samu wata halitta har abada ba zai ba a kai ga zuwa ga wani tanacija to ta halitta da take ita ba fariya bace fariya ce dan haka kenan hankali sai ya tabbata da cewa dole ne a kai ga cimma wani wuri inda za a samu cewa shi ba fararre bane shi ba shi da farko ba shi da sifa ta faruwa shi kadimi ne da can daman can akwai shi daman can akwai shi shi sa muka ce fararre shine wanda yake masbukun bil adam wato ba shi da sai faru a wannan zamu gano cewa ashe inda babu wanda yake kadim wanda shi daman can samamme ne tun azal ba shi da farko a samuwarsa to da ba abin da zai tabbatu ba abin da zai haƙƙaƙo a duniya ba abin da zai samu a cikin samanmu to dole ne kenan a take zuwa ga wanda yake ba farko babu rashi a farkonsa shi daman can azali ne akwai shi wannan fararren yana iya zamantowa fararre ne ta fuskacin cewa an yi wani zamani babu shi zai iya kuma abin da a ba a yi wani zamani babu shi ba amma daman shi fararre ne wannan idan muka bi istilahin falsafa yana da zurfi yana da dukka sosai akan mutane masu sauraro musamman ma idan mun duba zamani shine abin da ke bujiro motsi motsi kuma abu ne wanda yake mahallinsa shine duk abin da yake jiki ne idan muka tafi kamar yanda falsafa masu falsafa suka ce jikin mala'iku ba jiki bane za mu ga cewa su mala'iku ba su da abin da ake cewa zamani ya riga ya babu su su suna saman zamani ne ba su siffantuwa zamani saboda ba jiki ba ne na'am sai dai idan mun ɗau tafsirin mutakallimin maka ce su jiki ne to wani abu ne daban sai zama suna siffantuwa da zamani amma su ba jiki ba ne don haka ba su siffantuwa da zamani to tunda abubuwan haka suke akwai mai siffantuwa da zamani idan abu na zamani ne kamar jiya da yau da gobe zamu ce yau din nan da tazo ko gobe da tazo an riga yayi ta dame da rashi na zamani so da haka farariya ce kamar jiya ce da ta wuce ta zama babu ita yanzu shi karan jiya shine aka riga yayi ta da cewa babu ita sai ta kasance a jiya yau a jiya an riga yayi ta da babu ita sai ta kasance a yau gobe tana da rigo da cewa a yau babu ita za ta kasance gobe amma sauran samu irin su mala'iku da ba sa siffantuwa da zamani sai mu ce musu su an rigaye su da rashin cewa babu su ba an rigaye su da zamani ba shari'a ta zo da bayanai masu yawa kan wannan dalili na cewa duk inda aka samu wata samuwa akwai wanda yi ta muna iya duba ɗaya daga cikin hudubobin sarkin musulmi amirul mu'minin wasiyin manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi imam ali alaihi salam yayin da yake cewa alhamdulillahi alladhi la tudrikuhu ash-shawahid wala tahawihi al-mashahid la tahawihi al-mashahid wala tarahu an-nawadhir wala tahjubuhu as-sawatir ad-dallu ala kidamihi bi huduthi khalqi wa bi huduthi khalqihi ala wujudi wannan shine mahallin shahid shine mahallin maganan ad-dallu ala kadamihi bi huduthi khalqihi wa bi huduthi khalqihi ala wujudi yana cewa godiya ta tabbata ga ubangijin da shawahid ba sa iya riskarsa abu mamaki wannan magana ce mai girma mai zurfi sosai dukkan shuhud da shawahid ba su isa su riske ubangiji ba duk wani abu da muke iya riska muna riska kawukanmu ne kawai ya subhanallah shi yasa yana da hadari abinda muke riska musawwar cewa shine ubangijin bauta mishi wannan yana da hadari domin zamu bauta wa kawukanmu ne ba mu sani ba sai zama kenan Abu Jahal Abu Sufyan Abu Lahab sun yi gumaka suna bauta musu a zahiri bayan sun sawwara su da tunaninsu amma mu mun riski ainihin samun sai muka kuma yi mata wani tasawuri muka suranta mata wani sura a kwakwalwa sannan kuma sai muka bauta wannan sura a kwakwalwa sai zan bambancin mu da suna su gunkin a waje yake a fili gashi suna gani shi kuma wanda yake da wannan hali yayi wani gunki nasa a kwakwalwa sai na ta bauta masa a matsayin ubangiji yake bauta shi yasa duk wanda yace zai tunanin hakikanin ubangiji ya suranta shi a kwakwalwa ya gama yawo ya halaka ya tafi har ya mutu zai zama yana bauta a kansa bai sani ba yana bauta wani tunanin nasa a matsayin ubangijinsa yana da hadari na kawo wannan bayani domin yi dan matashiya kan wani abu daga cikin abubuwan da wannan ibara take dan koyarwa daga abinda lazimin ta yake koyarwa ubangiji shawahid ba sa riskarsa haka ma mashahid ba sa kewaye shi bayan da za a yi mu kewaye shi a kowane irin mahalarta ce mahalarta ce ta zahiri ko ta badini ya zamanto tunaninmu ya kewaye da ubangiji ko wannan zarf wannan mahalli ya kewaye ubangiji bayan da za a yi ubangiji subhanahu wataala baya da wannan a cikin sifofin shi in ba haka ba da ya kasance ɗaya daga cikinmu da ya kasance ɗaya daga cikin samunmu ababen samarwa sannan wannan gani ba a iya ganinsa ta yi wani ya ce to ai abinda muke riska daga samunmu zai iya riskarsa sai mu ce na ɗaya wannan kuskure ne ba a iya riskarsa ba a riska hakikanin sa to wani kuma sai da'awar cewa magani yana iriskar sa shima sai imam ali alaihi salam ya kore cewa gani ma baya iriskar sa bayan da za a ga ubangiji babu manci a wannan duniya ne ko duniyar da cikin dan adam mut yana cikin mahaifa ko duniyar da in ya mutu za shi da ake ce mata barza ko duniyar lahira da in ya tafi daga barza zuwa can za shi ko kuma duniyar aljanna da wuta wanda in ya fita daga duniyar lahira can za shi dukkanin su babu bambanci babu bambanci tsakanin ganin ubangiji anan da can ido ba bai isa rike ubangiji ba ubangiji ba jiki bane ba iyaka bane balantana idanu su rike shi ba a wani mahalli yake bar za a yi hango shi idan aka bashi iyaka sai aka bashi jiki sai aka bashi mahalli ya zamanto akwai abin da ke daukar sa duk wannan ubangiji ya baranta daga wannan sifofi dake cikin kwakwalon wasu abin nan masu sawarawa bisa wuta da jahilci game da ubangiji subhanahu wataala hamma wani yana hawawa ya sako daga kan minbari yace haka Allah yake sakowa daga sama ta bakwai zuwa sama ta hudu abin mamaki daga sama ta hudu zuwa sama ta daya ya sake hawa minbari yace haka yake hawa hamma wani yana cewa yana da idanu yana da kunnuwa yana da kafafu yana da kori yana da ido amma ba irin namu ba wal iyazu billah ubangiji bashi da ido bashi da gabobi ubangiji basit ne ahad ne ubangiji samad ne yayi smooth abinda yake smooth shine kamar yanda imam husain alayhi salam yake cewa la jawfala bashi da jawb balantana ya samu tarkibi basit ne shi yasa aka fassara ahad da samad aka fassara samad da lam yalid wa lam yulad babu tarkibi balantana ya haihu ko a haife shi babu tarkibi wannan magana ce mai zurfi kul huwallahu sura ce mai zurfi sosai in Allah ya yarda idan mun zo bahasusin tafsiri Allah ya tsare rayuwarmu wata rana za mu tattauna kan maganar irin wannan bahallai na bahasi so da haka wala tahjubuhu sawatir ubangiji babu sitira kuma da take shamakance shi ido ba zai gan shi ba sitira ba za ta kuma iya shamakance shi ba domin ba jiki bane jiki ne ido yake gani jiki ne ake iya rufewa ba a gan shi ba ubangiji huwa ma'akum aina ma kuntum aina ma tawallu kuma fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta Allah ne yana nan ko ina yana nan tare ku a ko ina akwai wani wanda yake bisa wuta yake ga ya mone cewa shin tunda kun ce na ko ina shin yana nan hannan bandaki yana nan han masallaci yana nan han shi a tunanin sa ya sawar ubangiji kamar shi ne da zai je nan zai iya taba bawali sai ya najasa zai je nan sai ya taba turare sai ya kanshi zai je nan sai ya taba ruwa sai jikin sa ya danshi wannan tasawuri da ya suranta Allah a kwakwalwarsa sai ya sanya shi kamar shi shi yasa suke cewa zaki idan zai suranta Allah yana suranta shi kamar zaki ne gashi nan zai kama abin nan barewa a daji zai ci barewa idan tana suranta Allah kamar barewa ne gashi nan zaki ya biyo shi zai kama shi ya cinye shi abin mamaki hamma masu hikima suke cewa da an ce da tururuwa ta siffanta yadda Allah yake da za ta siffanta shi tare da antena guda biyu akan idanunsa exactly irin yadda tururuwa take haka yake sawar ubangiji to mutum shi ma idan ya zama jahul tsananin jahilci ya cika shi yake karfafa hankalinsa da iliminsa yake samun haske daga hasken Allah yake samun haske daga hasken shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake samun haske daga hasken zuriya ayyimatu albayt wasiyyan manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in sai ya fada cikin wannan shi ma kiyasi awwalu man qasa iblis sai ya fara kamar da imam sadiq alaihi salam yake wa imam abu hanifa nasiha cewa kada kai kiyasi la taqis ya nu'man ya abu hanifa kada kai kiyasi domin farko wanda ya kiyasi shine iblis yayin da ya ce mai ku duba ku ga kiyasin iblis khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin haka kiyasi yake ba mamaki iblis da yake ganin wuta tafi
wala Allah yayi wani tunani yayi wani tasawur kamar ubangiji daga wuta yake kamar yanda tunanin mutum yake bashi tasawurat iri daban-daban game da ubangiji wannan yana cikin alaka duk wanda ya suranta Allah a cikin kwakwalwarsa ko ya saka shi a cikin zuciyarsa ko ya suranta shi a cikin tunaninsa wannan dukkanin shi yana koma zuwa gare shi ne yana kuma bayar da shi zuwa gare shi ba abin da ya shafi Allah a cikin wannan abubuwa kamar yanda Imam al-Baqir alayhi salam yake cewa wannan dukkanin su mardudun ilaina dukkanin wannan ana mai da shi zuwa gare mu ne dukkanin shi mu ne ubangiji kunhin zatin shi bayan da za a dursa kwakwalwa a tunani saboda haka Imam duk da wato wannan ba shine ainihin maganar mu ba amma ya gindaya mu kawo shi saboda shine farkon wannan ko duba ta Imam Ali alayhi salam muhalli shahid muhallin bahasin mu shine yanzu muka zo cewa addallu ala qidamihi bi hudusi khalqi yayin da muka kalli ababan halitta muka tabbatar da suna da farko me farko shine ya zamanto da can babu shine abinda ake nufi faruwa shine ya zamanto da can babu abu shine faruwa to yayin da muka ga ubangiji subhanahu wataala muka ga halittun ubangiji subhanahu wataala suna da faruwa da wannan ne muka tabbatar da shi Allah ba shi da faruwa da wannan ne muka tabbatar da ubangiji subhanahu wataala ba shi da faruwa ba shi da farko saboda abinda muka kawo cewa duk sanda aka ce akwai wato wannan fararre ne ma'ana da can babu shi to kenan akwai abin da yishi shi ma wannan da can babu shi to kenan akwai abin da yishi da zaka ce Zaid babu shi sai ka ce to ya kai sam sai ka ce Bakr ne ya samar da shi Bakr fa shi ma fararre ne kenan babu shi da shi ma Amr ne ya samar da shi Amr fa ba zai yi ba dole sai an je inda za a tike an samu inda wani shi samamme ne wanda shi ba samar da shi akai ba saboda haka shine ubangiji subhanahu wataala saboda haka abinda faruwar halitta tana tabbatar da cewa shi ba shi da faruwa shi babu rashi da ya riga yi shi domin da rashi ya riga yi shi da ya tashi daga ubangiji da ya koma farare sai zama yana buƙatar shi ma wanda zai samar da shi wanda ba shi da farko sai yanzu ba shi ne Allah ba wancan shi ne Allah kenan saboda haka duk wanda yake shi ne ƙarshe wanda yake kadimi me kadimi shi ne wanda babu rashi a farkonsa daman can akwai shi tun azal ba shi da farko to wannan shi ne ubangiji subhanahu wataala sannan har ila yau wannan faruwar tasa tana tabbatar mana da cewa shi samamme ne wannan faruwar ta halittunsa anan faruwar halitta dalili ne inni ba ma san mu yoyita amfani da bayanan da suke da dan tsauri dalili lummi da dalili inni mun duba sosai za mu ga burhanul imkan wal wujub dalili lummi ne daga sama ya tabbatar da samuwar Allah sannan ya zo ya tabbatar da samu na'am falasifa sun tafi akan ba ma dalili lummi ba ne dalilin inna ne wanda yake mun yi tahalilin samuwa sai muka fito da me samuwar ubangiji da samuwar mumkine amma wannan dalilin hudus balil ne inni da yake nuna mana idan kaga abin da yake an samar da shi akwai mai samar da shi a sama wato daga kasa zuwa sama saboda haka shi ubangiji shi faruwar halittu kamar yanda take tabbatar mana cewa babu faruwa ga ubangiji kadimi ne haka take tabbatar mana cewa ubangiji subhanahu wataala samamme ne shi sai cewa bi hudusi khalqihi ala wujudi aduba bi hudusi khalqihi ala qidami bi hudusi khalqihi ala wujudi yana mana cewa samuwar ababan halitta shi ya tabbatar mana da cewa Allah kadimi ne ya kuma tabbatar mana da cewa Allah samamme ne duka bi saboda haka Allah subhanahu wataala shine kadimi azali kuma samamme wanda ya samar da wannan halitta da ya dauki siffar faruwa da ya kasance ɗaya daga cikin su da sai mu nemi wani ubangiji ba shi ba wannan dalili mai sauki ko mai dadi sosai a cikin bayanin sa akwai malaman tabi'a wanda da yawa suka so su kawo matsala musamman ma mutumin Ingila Bertrand Russell wanda bai jima da rasuwa ba wal Allah shekaru 10 ta wuce ko 11 abu Bertrand Russell yana cewa a cikin abin nan walittafi da aka fassara nashi wanda yake na game da ilimi a duniya wanda aka fassara zuwa harshen Farsi da fassara Farsi na jahanbini ilmi fassara shikin da Farsi shafi na 114 a ciki an kawo tarjuma na shi abinda Bartar yake cewa ba zai yi ba mu kafa dalili da wannan dalilin faruwar halittu don mu tabbatar da cewa akwai mahalicci tare da shi saboda mai ba a je laboratory an yi binciken wannan duniya ba an tabbatar da tana da mahalicci shine maka ba Bartar Russell amsa da cewa ba san laboratory inda ya kasance tabbas a mukaddima na farko ne sai mu ce eh aje ayi bincike mu gani shin mutun yana da farko yana da karshe ko kuwa musamman ma ko da kuke ba ilimin tajriba karfi dole ku yi itirafi da cewa mutun yana da farko yana da karshe sai mu ga yazo sai mu ga ya tsufa sai mu ga ya canja sai mu ga ya mutu sai mu ga ya zama kasa ya lalace to duk irin wannan da tajriba za mu tabbatar da shi amma Bartar Russell ogai Russell malar Russell da a ce iyakacin abin da muke cewa kenan da sai zama kana da dalili amma abin da muke cewa shine shi wannan canje-canje da faruwa din dalili na hankali yana riskar cewa dole akwai wanda yake fararwa wanda mai fararwa ne a bayan sa wanda shi ba farar da shi akai ba domin matukar zamu ce wannan farare shi kankansa ya tabbatar da farar da shi akai Ruzul ka tabbatar da samar da kai akai farar da kai akai to waye farar da kai idan ka ce irin ka ne ya farar da kai shi waye farar da shi dole ne a ji wurin da yake wanda yake fararwa shi baya bukata a farar da shi shine mai fararwa wanda yake da wamamme ba shi da farko wannan shubhar Ruzul kenan da kuma amsarta yanda zamu ga shi yayi bayani ya kawo shubha ne kan mukaddima ta farko alhali akwai mukaddima ta hankali ta biyu wacce da ita muka dogara wajen wannan dalili insha Allah zamu dakata a hakanan a jalsa ta gaba in Allah ya kai mu ranar asabar zamu ci gaba da fasali na gaba fasali na uku domin mu shiga bahasin tauhidi mu kuma bi abubuwan da suka binciki menene tauhidi har zuwa ga mucin mu natija والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين